let you down. You know I love you.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Inda Sulemaniya da ce tare da Ibrahim Ka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Talata, 16 ga watan Agusta. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim zai ba mu kanin labarin.
Tobinta shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kiran da a ƙara kakaba ma bangaren harkokin nukiliyar Russia sabon takunkuma a daidai lokacin da tashar nukiliyar Zaporizhia mafi girma a Turai ta fuskantar hadari sanadiyar yakin Ukraine. China ta ƙara kakaba ma manyan 'yan siyasar Taiwan takunkuma a yau dinnan Talata a ci gaba da rikicin da ya biyo bayan ziyarce-ziyarcen jami'an Amurka. Sannan Amurka da Koriya ta Kudu za su fara wani gawurtaccen atisayen soji wanda rabon ai irinsa tun shekaru da dama, yayin da Koriya ta Arewa ke ci gaba da zafafa takala.
Kanin labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Jamhuriyar Nijar da Kungiyar Tarayyar Turai sun sanya hannu kan wata yarjejeniya inda suka kuduri aniyar kawo ƙarshen sana'ar safarar bakin haure.
Nijar ta sa hannu tsakaninta da kungiyar Turai bisa sabon yaki da bakin haure tsakanin mu da Faransiyar, kuma sun ba da tallafi bisa ga wanda suka yi wannan aiki na bakin haure.
Za kuma ku ji cewa a Najeriya, hukumar bunƙasa shiyar Arewa maso gabas ta fitar da matasa 30 daga cikin talauci, ta mai da su masu dogara da kai ta hanyar koya musu sana'ar ƙere-ƙeren na'ura da ba ta kawo lahani ga yanayi. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan auni lafiya. Ga labaran, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kiran da a ƙara kakaba ma bangaren harkokin nukiliyar Russia sabon takunkuma a daidai lokacin da ake ta fargaba saboda barin wuta da ake ta yi a wajejen tashar nukiliyar Zaporizhia da ke kudancin Ukraine. A wani jawabi da ya yi da daren jiya Litini, Zelensky ya yi gargaɗi kan abin da ya kira kwantacciyar masifa da ka iya yin hadari har ma ga sauran kasashen da ke yankin. Muddin a halin yanzu duniya ba ta nuna ƙarfi da jajircewa wajen kare tashar nukiliya guda ba, zai kasance kenan an yi galaba kanta, a cewar Zelensky. Da Russia da Ukraine dai na zargin juna da barin wuta a kusa da wuraren nukiliyar. An ci gaba da zarge-zargen zuwa jiya Litini, inda wani jami'in da Russia ta nada a Enhodar ke cewa harbe-harben da Ukraine ta yi da bindigogin artillery sun dira daura da tashar, a yayin da wani jami'in Ukraine kuma ke cewa sojojin Russia ne suka yi barin wuta a yankin, ta yadda za a ga kamar Ukraine ce ta kai wani hari. China ta haramta bayar da takardun visa ga manyan jami'an siyasar Taiwan a yau dinnan Talata, baya ga wasu takunkuma kuma da ta kakaba musu a ci gaba da matsin lambar da take ma tsibirin mai cin gashin kansa da kuma Amurka a matsayin martanin ziyarce-ziyarcen da wasu 'yan majalisar dokokin Amurka suka kai Taiwan. An kakaba takunkuma ne kwana guda bayan da China ta tsananta atisayen soji ta ruwa da sama a kewayen Taiwan a matsayin martanin abin da ta kira haɗin baki da takallar da Amurka da Taiwan ke yi. Har yanzu ba a bayyana wa'adi da kuma girman rawar dajin ta China ba. An yi shelar shirin yi ne a ranar da wata tawagar majalisar dokokin Amurka ta gana da shugabar Taiwan Tsai Ing-wen, da kuma bayan wata makamanciyar ziyara da shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta kai, wadda ita ce jami'ar Amurka mafi girma da ta kai ziyara kasar cikin tsawon shekaru 25. Gwamnatin China dai na adawa da duk wata ganawa da za a yi tsakanin jami'an Taiwan da gwamnatocin kasashen ƙetare, saboda tana ɗaukar Taiwan a matsayin wani yankin ƙasarta.
To nan ba da jimawa ba, Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko. To jamhuriyar Niger da kungiyar tarayyar Turai sun sanya hannu kan wata yarjejeniya domin kawo ƙarshen safarar bakin haure. Sun bayyana haka ne a yayin wata ziyara da jakadiyar tarayyar Turai ta kai Niger. Wakilin muryar Amurka daga Agadez, Hamid Mahmud, ya aika mana da wannan rahoton.
Bayan shafi tsawon shekaru tana zama hanyar da bakin haure ke bi daga yammacin Afirka, Niger ta haɗa kai da kungiyar tarayyar Turai don magance matsalar. Tarayyar Turan dai ta ce yarjejeniyar yaƙi da safarar bakin hauren da ta kulla da Niger ka iya taimakawa matuƙa wajen kakkaɓe 'yan baranda masu tabi'ar nan ta safarar bakin haure zuwa nahiyar Turai. Ahmadu Umaru, shugaban kungiyar tsofaffi masu safarar bakin hauren, ya bayyana yadda suke kallon sabuwar yarjejeniyar.
Niger ta sa hannu tsakaninta da kungiyar Turai bisa sabon yaƙi da bakin haure tsakanin mu da Faransiyar. Kuma sun ba da tallafi bisa ga wanda suka yi wannan aiki na bakin haure. Da shi wannan abin ana so a ciwo kan abin, ya kamata a ce abu ya shiga hannun wanda ya shafa, kai ya shiga hannun wanda bai shiga ba.
Alƙawalla da dama ne aka yi wa matasa na samar musu ayyukan yi da za su maye gurbin sana'ar safarar bakin hauren. Sai dai babu wani labari mai gamsarwa da ya shafi alƙawallan, in ji Muhammad Agali, shugaban wata kungiyar matasa.
Alƙawalin da aka ɗuga za a iya cewa ba a yi da cika su ba, saboda gaskiya an fara da farko kamar da gaske, kuma yanzu daga baya aka zo aka yadda abun, aka fitar da zancen abun. Kenan kaga akwai matsaloli, kenan wanga abun gwamnati yadda ta ɗauki doka ta haramta fatawacin bakin haure, kenan ya kamata abun kattaga kama ai magana abun ya kare. A'a, yana iya dawo, saboda yau in ka dauka wajen shekara 4 zuwa 5 da aka hana mutum sana'a ko ba a bashi wata sana'a ba, kenan kaga akwai matsala. Wani bai san ma abin da yake, wani yanzu in ka ganshi ma saka kamar ma bai da hankali, saboda da ya saba ba kama kuɗi, yanzu kuma babu hana kama kuɗi, an hana, an sa dokoki da an ganka ka dauki bagwari ba ka sani ba, tsira ka kai shuri sai a kama ka a rihe ka.
A Niger, matasan da suka yi watsi da safarar bakin haure su 6,500 ne za a taimakawa da aiki yi. Sai dai shekaru 7 bayan daukar dokar, mutum 900 ne kawai suka ci gajiyar wannan shirin. Sai dai kungiyoyin farar fulla na ganin wannan batun na hana safarar bakin haure na da wuyar aikatawa, in ji Malam Abdul Karim dan kungiyar farar fulla.
Ba a cika alkawali ba, saboda abinda aka yi bai taka kare kare ba, bisa mutane dububbai bai wuce mutum 900 ba, shi ma abinda aka musu bai taka kara ya kare ba. Har yanzu ana ci gaba da wannan safarar bakin haure, ya kamata a jiba wannan rajejeniya, a kama musu, a ba su abin da zai kamata su yi tunanin barin wannan safarar bakin haure.
Tunda jimawa, Niger ke zama wata hanya tilo ta kwararar bakin haure daga kasashen Afirka ta yamma da dama, waɗanda ke shiga Libya da zumar zuwa Turai ta barauniyar hayya. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Niger.
Madalla, an gaishe ka Hamid Mahmud. Kuna yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da ƙarshen labaran duniya.
To binta, kungiyar tarayyar Turai na shirin ninka tallafin kuɗin da take bayarwa don wani aikin soji na nahiyar Afirka da ake yi a Mozambique har sau 5, bisa ga wata takardar cikin gida ta EU. A daidai lokacin da hare-haren kungiyoyi masu da'awar kishin Islama ke barazana ga shirye-shiryen ayyukan samar da mai don rage dogaro da makamashin Rasha da kasashen na EU ke yi. Karancin makamashi sanadiyar yakin Ukraine ya ƙara azamar da kasashen Turai ke yi ta samo mai daura da gabar arewacin Mozambique, inda kamfanonin man kasashen yamma ke kokarin gina wata katafariyar tashar makamashi. Wannan hubbasar na kuma zuwa ne a daidai lokacin da yammacin duniya ke kokarin dakile tasirin China a wannan kasa ta kudancin nahiyar Afirka, shekaru 3 bayan da kamfanin sojin Rasha mai zaman kansa Wagner ya janye akasarin dakarunsa. Sanadiyar yawan shan kashi a hannun kungiyoyi masu da'awar kishin Islama ɗin. A ƙarshe, wakiliyar Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman ga Myanmar ta ziyarci ƙasar a yau ɗinnan Talata, karon farko tun bayan da aka naɗata kan wannan muƙamin watanni 10 da suka gabata. Wata sanarwar Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce Noeline Heiser za ta maida hankali wajen neman mafita game da taɓarɓarewar al'amura da kuma abubuwan da suka fi buƙatar matakan gaggawa, bayan kiran kwamitin sulhu Majalisar Ɗinkin Duniya na baya-bayan nan na a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula ba tare da ɓata lokaci ba.
A gai da Ibrahim Almasi Garba je karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC. So matasa guda 30 daga jihohin Arewa maso gabas hukumar binkasa shiryar Arewa maso gabas ta fitar da su daga cikin talauci ta mai da su masu dogara da kai ta hanyar koya musu sana'ar kere-keren na'ura da ba ta kawo lahani ga yanayi da suka hada da risho da kuma dattin albarkatun gona domin yin makamashi daga Bauchi ga wakilin murya Amerika Abdulwahab Muhammad da karin bayani.
Jihohin da ke shiyar Arewa maso gabas din kuwa su ne jihar Adamawa, Bauchi, Borno, Gombe, Taraba da kuma jihar Yobe. Wakilin hukumar bunƙasa shiyar Arewa maso gabas wanda shi ne shugaban sashen muhalli da albarkatun gona a hukumar, Malam Adamu Lawan, ya bayyana gamsuwarsa da abin da ya gani. Sannan shi da cewa za a faɗaɗa shirin nan gaba domin samun matasan shiyar aikin dogaro da kai.
Gaskiya na yi farin ciki da ganin abin da ya wakana a nan bayan training din su. Cewa sun yi stop wanda muka gani da briquette wanda ya zama ginshiki ne na empowering din northeast gaba daya. Saboda sun samu training din da za su je su samu hanyar samun cin abinci. Kuma za su koyar ma wasu saboda an koyar musu ne su su iya kuma su koyar ma wasu ta wannan hanya da a yaki talauci a North East. Yanzu certificate din da aka basu ta North East Development Commission aka basu su kuma wanda suka musu training za su rubuta ma North East cewa wayannan fa sun iya kamar yadda suka turo ni na duba daga sun iya din dama North East Development Commission ta yi alkawarin za ta basu tata park wanda za su je su ci gaba.
Waɗanda aka koya musu sana'o'in sun yi ba da shirin da suke fatan sun koma jihohinsu za su koyawa wasu matasan don su ma su amfana daga shirin dogaro da kai.
Alhamdulillah babban abin da zamu yi shine godiya wa Allah da kuma wannan ma'aikata na North East Development Commission wato ma'aikatan da Allah Ubangiji ya sa mata haƙƙin kula da ci gaban Arewa maso gabashin kasan nan. Saboda mu abin da muka gani a wannan sati ɗayan shine cewa lallai alama alkaluma sun nuna cewa mutanen Arewa maso gabas daman abinda muka rasa dama ne ba wai mun gaza ne ko kuma ba mu da ilimi ko ba mu da baiwa ba. Allah ya kawo wannan commission na North East Development ta kawo damar kuma a yau din nan ina tabbatar mana cewa mun sake samun karfin gwiwan cewa mun samu ƙarin mutanen da za su kara cire mana kitse a wuta ta hanyar inganta sharar da muke zubarwa ya dawo gawayi kuma ya dawo itace to nan zai rage mana kwararowar hamada ta hanyar rage sare-saren daji. Allah ya ba mu sa'a.
Sunana Nuruddin Ibrahim Ahmad zo daga Adamawa State. Amma na zan ce shine alhamdulillah da sun kira ni nan sun zo sun kara min ilimi wanda ba sama zan dauka ba. An ce zamu zo mu hada stock ne inganci da gawayi. To da muka zo mu yi Adamawa guda biyar mu hada kan mu da mutum a hanya. In muka zo zamu raba kai mu je mu diba ilimi a gefe biyu ne. Yan wani guda uku sun je sun yi gawayi mu kuma guda biyu mu yi stock. Don shawaran da suka ba mu kuma in mun koma sai mu je mu hada kan mu a wuri daya mu raba ilimin da muka samu. A stop da muka koyan nan da na ga stop din na saman zamu wani aiki ne yawa ne za yi wani welder a yi mannana a mannana amma kawai mun da muka yi lissafi ne da sa jiki don dama shi zan nake kara gode wa North East Development Commission su kara fadin abun da suke yi don akwai wanda muka yi Adamawa State sun karantar da mu akan yadda ake kula da shara don kar ya ma society ka illa suka ce mun kara du wani za su kai mu next level to gashi alhamdulillah mun zo mun ga next level da suka mana insha Allah mu koma za mu yi amfani da ilimin da aka koya mana mu koya wasu sanan mu amfana da shi.
An dai gudanar da koyawa matasan sana'ar a birnin Bauchi na tsawon mako guda. Abdulwahab Muhammad wa Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To madalla a gaida Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoton. To yin magana akan batutuwa da suka shafi jima'i da haihuwa da kuma jinin al'ada abu ne da wasu iyaye ba sa son yi da ƴaƴansu mata a arewacin Najeriya. A saboda haka ƴan mata da suke tasowa a irin waɗannan gidaje sukan rasa muhimman bayanai da suke buƙata kan hanyoyin tsaftace kansu marasa illa. A birnin Jos na jihar Filato wata ƙungiyar ƴan mata tana bi makarantu domin ilmantar da ƴaƴa mata waɗanda batutuwan da iyaye ke kaucewa yin magana a kai. Wakilin murya Amurka Iliyasu Kasimu da ke Jos ya haɗa mana wannan rahoton.
Malama Aisha kenan da ƴan uwanta mata na kungiya mai wayarwa ƴan mata kai game da tsaftar al'ada da kuma tarbiya suke raba audigar al'adar ga ƴan matan sakandaren College of Islamic Studies dake Jos Arewa ta tsakiyar Najeriya.
Dama kungiyar ƴan dinta ya fara ne daga ƴan san da muka fara yin campaign akan yaki da fiyade da kuma sauran su da tafiyar da gaskiya ni kade nake yin ta amma daga baya sai na samu kawa jajirtacciya ta zama min kamar ƴar uwa wanda ko ina nan ko bana nan aiki na tafiya zaka ga wata gabaki ɗaya ta baci bata da abin da za ta yi amfani da shi fa wato auduga kenan na mata bata da shi koda tana da shi kuma wata bata da yanda za bata san ya za ta yi amfani da shi ba so shine muka ce ya kamata mu kafa wannan kungiya don mu dinga wayar mamma kananan yara masu tasowa kai akan jinin al'ada
so we need that right we will not just say
yayin wata ganawa da ƴan jaridu ministan harkokin mata ta Najeriya Dame Pauline Tallen ta ce akwai ƴan mata sama da miliyan 37 a fadin Najeriya da ba su iya samun audigar al'ada dalilin tsadar da audigar ke da shi game da rashin kuɗin saye da akasarin ƴan matan ke fama da shi wannan tsada kuwa ba komai ya haifar da shi ba illa ƙarin kuɗin harajin shigo da audigar da gwamnati ta yi wanda inji minister ya haifar da abin da ta kira talaucin al'ada
kago wayannan matsaloli suke ja yaran mu cikin damuwoyi kamar su karuwanci da sauran su wata akan kudin pass 400 za ta iya kai kanta idan inda mace da ta kai suna mace ba ta kai kanta ba an itinye oge zaka ganta ta zama prostitute how wasu in ka tuntuba irin wayannan abubuwan ne
to wani kan ba shi da karfin da zai iya affording ya siya wannan to idan za ka yi amfani da tsumman akan ce ka samu tsaftatacce ka sa shi a cikin jig solution ko su hypo a wanke ka sanya shi kuma ya bushe in a direct sunlight ka zo ka ironing din shi
kungiyar su Aisha dai ta kudura aniyar magance wannan matsala ta hanyar raba wannan audiga ga ƴan mata da shirya tarurruka irin wannan da kuma rubuce-rubuce a shafin yanar gizo.
Sai wasu za su iya daukan mu yara ne marasa kunya wasu ka iya cewa ma ba mu da tarbiya amma mun watsar da wayannan maganganun saboda dama ba maganganun mutanen muke so ba support ne muke nema na iyayen mu kuma sun ba mu goyen baya akan mu kuma muna kan
ƙaru da wasu abubuwa da yawa da na zo nan gurin kuma irin wannan yanda malaman mu suka ga wannan abin ya kamata a ce iyayen mu suna zama da mu suna sanin menene damuwa mene matsalar mu
san shi part an ga ya muna yi amfani da shi not more than 2 hours saboda in aka yi amfani da shi more than 2 hours zai shiga ciki kuma zai sa infection da yawa zai ka cututtuka da yawa
daga Jos Nigeria Iliyasu Kasimu
an gaishe ka Iliyasu Kasimu yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 18 karfe 4 kenan na yamma da minti 18 a Najeriya Niger Kamaru da Chadi wato karfe 3 da minti 18 kenan a Ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samu mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet avoahausa.com muryaamerica.com ko kuma sashenhausa.com domin samun labarai da dimidimin su yanzu sai da digiyar zama don shirin mu na noma tushen arziki
noma tushen arziki
noma tushen arziki noma arziki
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattauna da shugaban ma'aikatar inganta halittar tsirrai Farfesa Abdullahi Mustafa da zai ci gaba da bayanin matakan da ma'aikatar ke dauka wajen tabbatar da cewa an samu amfanin gona mai yawa kuma ingantacce domin a magance kalubalen yunwa. A cikin shirin namu na wannan makon, wakilin Madina Dauda ta tambaye shi ko abin da suke yi zai iya magance barazanar yunwa da karancin abinci.
To, wannan ba kadamin mu bane, mu a matsayin masu bincike mu tabbatar da ga yadda yunwa za ta zo ta yi, kamar akwai hukumar abinci ta duniya ita take wannan kididdiga. Na tabbata mutane sun sha jin wannan abatu, shi yasa mu kuma sai mu amfani da kididdiga su, tunda su sune masu masana a wannan fanni, sai kuma mu ga menene kamata mu dauka mu inganta domin kawar da wannan barazana da take faruwa. Shi yasa a wancan lokaci mun yi da haɗin gwiwa ta cibiyar bincike ta Zaria da ta cibiyar bincike ta Afirka da wasu masu cibiyoyin bincike na ƙasar nan da nama na waje, muka fito da wasu bincike-bincike na kan harkar wake da kuma masara, wanda su ma wasu ginshiƙai ne a cikin abincin da muke amfani da su a wannan ƙasa ta Najeriya. To amma yanzu gaba muke ci, insha Allah za mu kawo wasu sababbin abinci wanda mutanen Najeriya ne suke amfani da su, kuma za mu yi amfani da ita fasahar mu mu gani cewa za a iya sarrafa wannan abinciccika ta hanyoyi da dama, wanda wannan ma wani bangare ne da insha Allah muka dukufa wajen bincike akai.
Ganin yadda ƙasar Russia da ƙasar Ukraine suka shiga yaki ya shafi harkar shigowa da alkama zuwa wannan ƙasa, wanne yunkuri kuke kokarin yi na tabbatar da cewa an inganta irin alkama kuma a samu a noma shi yawa mutane su amfana?
To kamar yadda na gaya maki, shi harkan bincike harka ce wadda take bukatun kuɗi. Yana ɗaya daga cikin abin da muke kallo yanzu, mun rubuta kuma za mu aika ma ita gwamnati mu ga cewar ta ba mu isasshen kuɗi wanda za mu bincike. Mu harkan mu ta bincike in kun lura abu ne wanda yake idan ka bincika ka kawo ƙasa take amfana ba ƙaramin amfana ba. Yanzu su waɗannan ƙasashe da suke ci gaba za ki ga cewar sun inganta irin su na alkama, kusan duk duniya za ki ga ta da ja'a a ƙasar Ukraine suke samun ita alkamar da ake amfani da ita. To kinga yanzu a wannan ƙadami mu yanzu tunda kamar yadda corona ta koya wa jama'a hankali, kaga wannan din ma yakin ya koya mana hankali, kuma insha Allahu mun da kuka za mu kawo wannan bincike tunda abu ne wanda sai an shiga cikin ɗakin bincike an bincika an kawo shi an tabbatar da ingancin shi an tabbatar da lafiyar shi ga jama'a sannan mu kawo shi.
Professor, kamar yadda sunan hukumar ku yake inganta halittu da tsirrai, kai bayanai kan yadda za ku inganta tsirran a bangaren halittu ba wani abu da za ku iya yi ne?
To ai shi halittu wato ko muna maganan kamar dabbobi kenan. A yanzu zuwa na wannan ofishi na kaddamar da wani bangare sashe na inganta na dabbobi, da akwai bincike da aka fara yi kuma ana nan ana yi, ka san irin wannan binciken yanzu kamar misali inganta yawan nama da inganta yawan nono da ake da shanun mu suke samarwa. Wannan wani bincike ne da muka fara shi tun kusan shekara da dama saboda muna hada ka gwiwa da wasu cibiyoyi na bincike. To amma a yanzu mun kai kadamin da mun samar da wasu shanu guda biyu da muka tantance cewa ɗaya zai ba mu nono da yawa in an inganta shi, ɗaya zai ba mu kuma ɗaya bangaren zai ba mu nama mai inganci da yawa. Shi yasa ma har ita wannan hukuma ta shiga cikin shirin nan na gwamnatin tarayya na shugaban ƙasa da ya kaddamar na yadda za a killace dabbobi a hana su yawo da kewayawa a samu musu ingantaccen abinci. To mu ma mun shiga ciki, amma dai wannan shirin yanzu namu na yadda za mu samu wancanun mu su zama suna fitar da nono akalla lita 10 zuwa sama a cikin rana daya daga cikin saniya daya, da kuma nama da zaki ga ana fitarwa ana kawowa daga kasashen waje, mu saboda suna ta yawace kuma saboda ba a inganta su ba shi yasa ba sa samuwa. Koda ka killace su sai an inganta su, in kin lura zaki ga mutane da yawa suna fitowa suna shigowa da shanun nan daga kasashen waje, amma in ka kawo saniya daga kasashen waje su a can kasar su suka samu suka inganta. Wani binciken yakan kai shekara 30-40 ana yi, to amma su da suka inganta sun inganta ne da yanayin kasar su da yanayin abincin da suke bayarwa da yanayin kuma ita saniyar ko ita dabbar ta dade a wannan gurin ba wani abu da zai iya canza mata yanayi to amma in ka kawo ta nan mu akwai zafi akwai wasu ruwan da muke bayarwa abinci da muke bayarwa da ma wasu abubuwa da yawa wanda ba zai zama ya zama abin da zai sa wannan saniyar ta sami abin da take so ba har ta bayar da abin da ake bukata na nono da na nama misali zaka ga wai zai ya kawo saniya wai har ya kunna mata air condition to saboda Allah ina mafita ana idan ba dukufa muka samar da abin da mu ma zamu inganta yanayin kasar mu ba to gaskiyar magana ba inda zamu ba zai yi kullum mu zauna kawai ci ma zaune sai dai kawai ayi ajeho mana muna tsakura muna ci guntun wasu ba su sun can sun yi gaba mu kuma muna nan muna baya muna tsanta hula to wannan shine abin da muke kokarin mu kawar insha Allah
masu sauraro a nan zamu dace a cikin wannan shirin namu dan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Professor Abdullahi Mustafa da kuma wakilin Abuja Madina Dauda sai kuma Jule Leather Scratcham da ta daidaita mana sauki da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
ga da Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta hanyar email
Sakonmu na farko ya fito daga Alhaji Umar Foreba da Adam E. Adam Gashuwa. Suka ce tabbas kokarin da kungiyar al'ummar Fulani ta duniya take yi na daura damarar jawo hankalin matasan Fulani da ke rike da makamai a Najeriya na ganin sun daina mugunyar dabi'a a yayin da suke lashe takobin hada karfi da gwamnati don cimma wannan lamari yayi daidai. Allah ya musu jagora. Amin. Sakon Isa Lawal Girgir yace a madadin al'ummar garin Girgir ina mika kukan mu zuwa ga mai girma gwamnatin jihar Yobe da kuma shugaban karamar hukumar Jakusko da su gina mana rumfuna a kasuwar garin Girgir a gaskiya wannan kasuwa babbar kasuwa ce amma babu rumfunan kwano sai na kara sakon mu na karshe ya fito daga Malam Tanimu Ofaza Tungar Makeri da Muhammad Ahmad Usman Tungar Makeri suka ce makarantun mari a karamar hukumar Rafi Kagara na jihar Niger sun yi tsaye an daina karatu musamman ma makarantun kauye saboda rashin tsaro muna kira ga gwamnatin jihar Niger da ta yi kokarin ta magance matsalar tsaro domin makarantu su ci gaba da karatu to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonnin ku
an gaishe ki Zara Ufaye yanzu kuma sai labarai a takaice
to binta shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi kiran da a ƙara kakaba ma bangaren harkokin nukiliyar Russia sabbin takunkuma a daidai lokacin da ake ta fargaba saboda barin wuta da ake ta yi a wajejen tashar nukiliyar Zaporizhia da ke kudancin Ukraine a wani jawabi da ya yi da daren jiya Litini Zelensky ya yi gargadi kan abin da ya kira kwantacciyar masifa da ka iya yin hadari har ma ga sauran kasashen da ke yankin muddin a halin yanzu duniya ba ta nuna karfi da jajircewa wajen kare tashar nukiliya guda ba zai kasance kenan an yi galaba kanta a cewar Zelensky. China ta haramta bayar da takardun visa ga manyan jami'an siyasar Taiwan a yau dinnan Talata baya ga wasu takunkuma kuma da ta kakaba musu a ci gaba da matsin lambar da take ma tsibirin mai cin gashin kansa da kuma Amurka a matsayin martanin ziyarce-ziyarcen da wasu 'yan majalisar dokokin Amurka suka kai Taiwan. An kakaba takunkuman ne kwana guda bayan da China ta tsananta a tsayin soji ta ruwa da sama a kewayen Taiwan a matsayin martanin abin da ta kira.
Masu sauraro ta kuma haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya tsaya gabatar da shirin. Sai Julie Leather Gresham wadda ta bada umarni da injiniyan mu na yau. Ni ce taku, Sinta Suleiman Yaro nake muku fatan alkhairi, ma salam, amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.